mita 88 da dugogar da lafiyar muryar zamani sunana ce jana da mu daga hukumar kula da manyan makarantun secondary ta jihar Kano wanda aka fi sani da gidan malamai wato Kano State Secondary Schools Management Board kenan inda a yanzu ka nake ofishin jami'in hulɗa da jama'a na wannan hukuma kuma dangane da wani wato kwarekwaren sauyi da aka samu kuma tunda na shigo cikin wannan hukuma nake ganin an kafe wato wasu dogayen takardu kuma ana dubawa wasu na fita wasu na shigowa to amma bamu san menene hakan ba zamu so mu ji ta bakin shi wannan wato jami'in hulɗa da jama'a mu ji cikakken suna da matsayi ko mu ji menene manufar hakan
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana dai Ibrahim Baba Musa kuma kamar yadda ka fadi nine jami'in hulɗa da jama'a na wannan hukuma dake kula da makarantun sakandare ta jihar Kano wacce ake kira da gidan malamai. Kamar yadda kace ka shigo kaga takaddu da mutane ana ta duba sunaye. Umanni ne da mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bayar a cewar dukkanin malamai da suke na gwamnati suke kuma karkashin wannan hukuma. Waɗanda suke makarantu na voluntary schools da kuma community da su dawo domin su bada gudunmawa 100% a bangaren karatu na makarantu waɗanda suke karkashin wannan hukuma. Kana kuma akwai mutane waɗanda suke da shaidar ilimi ta education, ma'ana shaidar karantarwa, waɗanda ke aiki a gurare daban-daban na jihar Kano kamar Karota, Corporate Security, NADA da sauran gurare. To irin waɗannan ma'aikatu su ma mai girma zaɓen gwamnatin jihar Kano ya bada umarnin a dawo da su wannan ma'aikata domin su ma suna da rawar da za su taka gurin ci gaban ilimi. Kana akwai kaso na uku ma'aikata waɗanda suke LEAs wato SUBED kenan, suna da shaidar digiri kuma kana suna da shaidar karantarwa ta education, su ma mai girma gwamnatin jihar Kano ya bada umarnin su dawo wannan. To aiki ya riga ya yi nisa ya kuma kankama. Tun satin da ya gabata an bi umarnin mai girma gwamna, an fitar da sunayensu kuma wasunsu ko ince mafi yawancinsu sun zo, an karɓi takardunsu, an tabbatar su ne, kana kuma an tura su inda ya kamata su karantar, ma'ana makarantu kenan. Kuma cikin ikon Allah daga jiya Litinin da yau kamar yadda ka gani ana ta hada-hada suna ta zuwa suna karɓar takardar kama aiki wacce ake cewa assumption of duty, kuma aiki na tafiya kamar yadda ya kamata karkashin jagorancin shi shugaban wannan hukuma tamu Dr. Bello Shehu.
To ma'ana kenan su kamar jami'an karatu da suke da shaidar karatu ta NCE sun dawo nan kenan ko kuma Torabin za su tauna lokaci guda?
Ai sun riga sun dawo nan kamar yadda shi mai girma gwamna ya ce. A baro su da can su dawo nan domin su bada gudunmawa a nan. Ai wannan shaidar da suke da ita ta NCE ko kuma BS wannan shine ya dawo da sunan automatically, yanzu sun zama ma'aikatanmu 100%.
Sun tashi daga jami'an karuta
ce? Eh, sun bar wancan ma'aikata sun dawo karkashin hukumar da ke kula da makarantun sakandare ta jihar Kano.
A iya cewa kamar to malaman ne suke kaɗa a jihar Kano aka wannan hikimar ko kuwa shaidar karatun ta su ce ta kawo ka?
Eh, kiraye-kiraye ake ta yi da buƙatar malaman ma kamar yadda ka ce akwai buƙatar malaman, kuma kana kiraye-kiraye sun yawa domin gwamnati ta ba da ilimi kyauta kamar yadda shi mai girma zaɓen gwamnatin jihar Kano ya ce. To sakamakon wancan ƙuduri nasa shine yake ake da buƙatar ƙarin malamai a kowane fanni, kama daga secondary zuwa makarantu na primary da kuma har na gaba da secondary, don wamu a nan akwai malamanmu da aka ɗiba waɗanda suke da digiri na biyu zuwa na uku waɗanda an ƙara musu matsayi sun koma makarantun gaba da secondary. To mu haka aka zawo kudo wasu daga fannika daban-daban aka dawo da su wannan. To kaga za a iya cewa an tasamma gyara kenan a bangaren ilimi.
Wannan yana nufin cewa watakil ko ɗaliban da wato ba samu rashin jarabawar qualifying ba a baya suka faɗi kuma wasu an riga an biya musu, ko ana ganin cewa hakan za a ƙara wasa musu ƙwarewa domin tunkarar jarabawar kammala secondary?
Eh, an zo ne ko ince muka an dawo da su dan ne domin ganin cewa an gudu tare kuma an tsira tare. Magana da kai ta qualifying, eh gaskiya ne an yi jarabawa qualifying ita kuma gwamnatin jihar Kano karkashin shi mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta fitar da matsaya. Kamar kowace shekara akwai adadin credits da ake so ɗalibai su samu, wanda in suka samu wannan shine gwamnati za ta yi sponsoring din su ta biya musu. So wannan shekarar ita ma haka, illa iyaka an ce wannan shekarar ɗalibai sai suna da credits guda 7 da turanci da lissafi a ciki, kana za a iya gwamnati za ta ɗauki nauyin biya musu. So ba wai jarabawa ce ba a ce ba, mafi yawancin ɗalibai sun cika da 5-7 har da masu 8, illa iyaka dai za ka kila akwai matsala ta turanci da kuma lissafi. To muna da malamai na turanci da yawa suna ajiye a ma'aikatu daban-daban wasu su suna LEA, wasu kuma suna makarantu na community da voluntary schools. So kira da mai girma gwamna yayi na a dawo da sunan domin su bada gudunmawa. Gaskiya ina ganin wannan kira ne wanda ya dace a kuma lokacin da ya dace.
Kamar yadda ka faɗa, ɗaliban ko kuma malaman voluntary schools haka, kamar wanda suke makarantar wato primary su ma dai suna da shaidar nan, su ma sun cancanta da za a dawo.
Eh, kawo yanzu dai an yi batch na farko, ba a ɗebo malaman primary masu digiri ba, waɗanda suke karantawa primary. An ɗebo waɗanda suke LEA ne a zaune, su aka ɗebo aka dawo da su. Ban sani ba kila zuwa nan gaba gwamnati za ta kira ga su kansu waɗanda suke makarantu domin su ma su dawo wannan ma'aikata ta mai albarka.
To gashi sun dawo ma'aikatar ku musamman ma jami'an ɗaure ɗamara, kuma gashi sun dawo harkar koyarwa. Ko shin akwai shawarwari da za a ba su wajen ganin a zage dantse a fitar da wato harafin ABCD ga ɗalibai sakamakon da za a ci?
Na'am, gaskiya ne akwai shirye-shirye da wannan hukuma take, na ganin cewa an musu orientation, kasancewar dai duk da suna da shaidar takarda ta education, to amma sun je sun yi aiki a tituna kamar yadda kai ka ce. So yanzu akwai shi da aka yi wanda za a tattara su, za a yi musu orientation, wayar musu da kai kafin su koma bakin aiki a cikin ajujuwa.
To menene kuma kira ga musamman iyaye da su kansu ɗalibai su kara zagi don sai tun daga sabbin ɗalibai za su zo su koyar da su, su kuma iyaye wajen turo da 'ya'yan karatu?
Har kullum dama mu kira mu ga iyaye shine su ci gaba da taimakawa malamai wurin turo 'ya'ya a kan kari, kana kuma idan aka tashi daga makaranta cikar abubuwa da aka yi wa 'ya'yansu, kuma lokaci zuwa lokaci iyaye suke ziyartar makarantu domin ganin halin da 'ya'yansu suke ciki. Sannan su kuma a ɓangaren ɗalibai, ina kira da su dage dantse sosai, kasancewar yanzu lokaci ya yi na dole sai kana da ilimi ko kina da ilimi, zamani zai tafi da ke ko ya tafi da kai. Sai kara kuma ina kira ga manyan ma'aikatu wanda aka turo wannan ma'aikata ta mai albarka, wanda suke matakin albashi na 15 zuwa matakin albashi na 16, wato directors kenan, da agobar Laraba su gaggauta zuwa wannan hukuma domin a tantance su. Kwamiti mai ƙarfi yana nan zai jira su domin tantance su, kasancewar ranar umarni ne daga mai girma zababban gwamnan jihar.
Saƙonka ga al'ummar Kano musamman a harkokin ilimi?
Saƙona shine kowa ya shigo a dama da shi, domin ilimi ba za a ce wai an ɗauka kawai an bar wa gwamnati ba, kowa yana da rawar da zai taka a harkar ci da ilimi gaba. Don haka ina kira ga dukkan al'ummar jihar Kano da a shigo a bada gudunmawa.
Mita 88 da lugwagar da lafiyan muryar zamani, suna na Tijjani Adamu daga ofishin jami'in hulɗa da jama'a na wannan hukuma ta wato hukumar kula da manyan makarantun secondary ta jihar Kano, Kano State wato Secondary School Management Board kenan, wanda aka fi sani da KSSSMB, gidan malamai kenan da ke ƙwarya birnin Kano. Da fatan waɗanda aka yi abin don su sun ji, kuma iyaye da wato al'ummar gari za su fito su fito a dama da su, musamman ma a harkar ilimi, domin ganin an ciyar da jihar Kano gaba da kuma al'ummar da ke ciki, musamman ma ɓangaren ilimi. Sai kun ƙara ji na a nan gaba.